لعلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمتشينا شابك يقوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أليه قدد ثلاثين دبير kuma ranan nan sai daidai da 14 ga watan 7 na shekara ta 2014 ta miladiya yau zamu tashi insha Allah aya ta 90 a cikin suratul tauba a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani a wannan wata na ramadan mai albarka a cikin wannan masallaci na alfuqan tambayoyi akwai tambaya guda wadda aka turo ba ta nan amma na tuna tambayar shine tambayar wata ƴar uwa da take akan shigan mata su takan ga mata sun zo sun shiga masallaci don su ji karatu amma ana sallah ba sa sallah wanda yake sa take tsammanin cewar wato suna cikin uzurin al'ada na rashin sallah to tana tambayar shin ya halatta haka mata su shiga cikin masallaci domin jin karatu duk da yake suna cikin suna da uzuri na al'ada daga cikin hukunce da mata da yake banci mata masu al'ada shine haramcin shiga masallaci a gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata yayin da za su zo da yace su halarci sallar idi yace hatta mata masu al'ada su halarta wal ya'tazilna al-musalla su kaurace ma wurin da ake salla su nisanci masallaci kuma Aisha ummul mu'minin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ta miƙo masa shimfiɗa daga cikin ɗaki yana cikin masallaci ta miƙo masa daga ɗaki yana cikin masallaci sai ta ce ya rasulullahi inni ha'id tace ai ina al'ada sai ce haibatuki laysat fi yadiki hailata ki ba a hannunki take ba ma'ana jikinta ne ga baki ɗaya ba a so ya shiga ba wai juz'in jiki ba to kaga shahidi anan shine ummul mu'minin radiyallahu anha ta kafa hujja akan rashin tana ganin bai dace ba hatta hannun nata ma ta miƙo shi cikin masallaci saboda uzurin haila wato abu ne muqarrar a wajen su kan cewa mace mai al'ada ba ta shiga masallaci wannan shine sahihi duk da yake daga cikin malamai akwai wanda ya saba shine Ibn Hazm al-Zahiri kuma waɗansu malamai a zamanin nan suna fatawa da fatawarsa wanda take ba ta da hujja mai ƙarfi hujjar abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai shine mafi inganci saboda waɗannan dalilai da sauran kuma dalilai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar daga ciki akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bana halatta masallaci ga mai haila da kuma mai janaba bana halatta masallaci ga mai haila ko mai janaba wannan hadisin an yi magana akan ingancinsa amma aka dashi tare da sauran dalilai zai karfafa wajen tabbatar da wato ingancin hanin mace ta shiga cikin masallaci yayin da take cikin al'ada don haka a kula da wannan ka'ida mata idan sun zo za su iya zama a wajen masallaci ko masu wannan al'adar kamar ɗakin karatu nan na masallaci ko kuma daga bayan masallaci din inda yake akwai wuri wanda yake wani lokacin ana ruwa sukan shiga su zauna su salla a can za su iya zama a nan amma bai halatta su shigo cikin masallaci ba inda in za su shiga kofar da ta killace masallaci in za a shige shi za a yi addu'ar shiga masallaci bai halatta ba babu laifi in sun tsaya a cikin haraba da sauran wurare da suke makwabtaka da masallaci wannan shine sahihiyar magana kuma shine madhabar jamahirin malamai wallahu ta'ala a'lam wannan ya tambayi cewa shin yana halatta mutumin da ya tashi akan tsayuwar dare da karatun alqur'ani da wasu ibadu na musamman don yayi tawassuli da su mutun ya dage akan tsayuwar dare da karatun alqur'ani da wasu ibadu na musamman dan yayi tawassuli da su akan roƙon Allah dan biyan bukatunsa. Dan naji wani malami ya ce duk wanda ya kirkiri karatun alqur'ani ko qiyamul layli ko wata ibada don kawai yana da bukata ta addu'a, to Allah ba zai bashi lada ba ko bashi da ikhlasi. Watakila dai baka ji daidai yadda malamin ya faɗa ba, amma babu laifi mutum ya tawassuli ya zuwa ga Allah da wata ibada da yake yi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, ya ku wanda suka yi imani da Allah, ya ku wanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, ku nemi tsani zuwa gare shi. Alwasila shine duk abin da zai kai ka zuwa ga Allah, wanda daga ciki shine mutum ya kaddamar da kyawawan ayyuka domin samun biyar bukatarsa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wani bawan Allah yana addu'a, bayan yayi sallah sai yace wannan yayi gaggawa, yace idan mutum ɗayan ku yayi sallah to yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yabo ga Allah sannan yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya biya bukatarsa sai ya amsa masa bukatarsa. Kuma wanda yace yana son kusancin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna, bukata ce duk da yake tana da alaka da lahira, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace masa fa inni ala nafsika bi kathratis sujud, ka taimake ni ta fuskar ka kai kuma da yawan sujada, wato domin samun cimma wannan buri nasa ya rinka yawan sujada, wato yawan sallah, wanda yake shine kinaya akan yawan sujada. Dan haka babu laifi mutum yayi aikin alkhairi, ai ba zai kore ikhlasi ba, tunda bukatar wajen wa kake ne, wajen Allah kake nema, kai neman Allah ya biya maka bukatarka. Saboda haka babu laifi, kamar bakance ma ya halatta ballantana wannan wanda bakance kai ma Allah ba, kai bakance ka ce in Allah in kai mun kaza ni kuma zan yi sallah raka'a 1000 ta nafila gare ka, wannan bakance ne, ya lazimce shi ya cika shi idan Allah ya yi masa wannan. Kuma babu wanda ya ce bai halatta ba, illa dai iyaka an ce makruhi ne, saboda bakance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya zuwa da alkhairi mutum ya yi ma Allah ba tare da ya kafa ma Allah sharadi ba, amma mutum ya tawassuli da wani aikin ibada domin samun biyan bukata. Umumin dalilai na shari'a babu abin da ya nuna inkari akan wannan, wallahu ta'ala a'lam. Sannan wannan yace tambaya, dan Allah ya halatta ga musulmi ya ga alqur'ani ya jika a ruwa don samun lafiyar wata larura da akai magani, wato da akai magani ba a warke ba, wato mutum ya ga alqur'ani ya jika a ruwa, ya jika alqur'ani a ruwa, wannan Qur'an da ake da shi ta daka daya jika shi a cikin ruwa, abin taba jin wannan ba. An ruwaito dai Abdullah ibn Abbas, an ruwaito yakan rubuta ayoyi na alqur'ani a wanke ya bama mai larura rashin lafiya ta sha, istishfa da alqur'ani, yana daga cikin istishfa da alqur'ani. An ruwaito daga Ibn Abbas yana yi, shine kadai daga cikin sahabbai da aka ruwaito. Amma abinda aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ruqya, haka zalika shine aka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrari akai, wato yin tofi karatun alqur'ani din. Zaka iya karatun alqur'ani akan gabar, zaka iya yi a cikin ruwa a bama mutum ya sha ko ya shafa a jikinsa, wannan duk yana daga cikin istishfa bil qur'an. Amma a ce alqur'ani ka dauke shi ka tsoma shi a cikin ruwa, wannan ai bata alqur'ani din ne, tozarta dukiya ne, alqur'an nan kashe kudi akai aka je aka siya shi, tozarta dukiya ne. Bayan kuma zaka iya samar da abun warakar da alqur'anin ba tare da kai wannan ba, shine ka karanta shi kai ruqya da shi, ka karanta ayoyin ko a gabar ko a cikin ruwa. Saboda haka wannan abin da ka faɗa banga ya dace da shari'a ba, wallahu ta'ala a'lam. Mutumin da shi ba musulmi bane amma yana ciyar da musulmi a watan Ramadan, da mutumin da ba musulmi ba amma ya bada gudunmawar ginin masallaci ko islamiyya, da mutumin da ba musulmi ba amma ya biya wa musulmi kujerar aikin haji, shin a duk waɗannan ya halatta a karbi gudunmawarsa ko ciyarwar ko kujerar hajjin nasa? Mun yi magana akan wannan dangane da ginin masallaci, cewa a wajen ayar innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah, kan cewar malamai sun yi magana akan wannan mas'alar, kuma abinda malamai suka yi fatawa da shi shine babu laifi a karbi kudin wanda ba musulmi ba wajen gina masallaci idan babu mafsada, idan babu cutarwa ga addini ta yin haka. Me yake cutarwa ga addini? Kamar alal misali daga baya yazo ya ce yana da haƙƙin ba tsoma baki akan yadda ake gudanar da masallaci, domin ya bada kuɗi wajen ginin, saboda haka shi ma ya ce shi ma trustee ne, saboda haka ya ce alal misali ba za a rinka kiran sallah a cikin masallacin ba, ko ba za a yi amfani da loudspeaker ba wajen kiran sallah ko makamantan wannan, in ana jin tsoron wannan barnar to bai halatta ba, amma in ba haka ba ya halatta a karba, domin dukiya ga baki ɗaya ta Allah ce. Haka zalika idan wanda ba musulmi ba ya ciyar da musulmi a cikin watan Ramadan babu laifi, domin Allah ya halatta mutum ya karbi dukiya daga wanda ba musulmi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam Muqawqas sarkin Misra ya turo masa da hadiya, kuma ya karba hadiyar da ta hada da alfadara da kuma kuyanga guda biyu da Maryatul Qibtiyya da bulbul, ya bama Dihyatul Kalbi daya, ya rike Maryatul Qibtiyya har ta haifa masa ɗansa Ibrahim wanda ya rasu yana kan shekara biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bakin ciki da rasuwarsa, kaga ya karbi wannan hadiyar. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban hadiya hatta wanda ta zo daga wajen mushrikai. Saboda haka dan musulmi ya karbi buɗa baki daga wajen wanda ba musulmi ba da ya bashi babu laifi. Haka zalika ita ma kujerar hajji, shi ma wajen kujerar hajji duk babin su daya babin hadiya ne. Idan dai ba hadiyar akwai wata cuta ba, kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi cewa ana karɓan hadiya matsawar bata zamanto rashawa ce a cikin addini ba, idan babu wato tuhuma akan cewar akwai wata ɓarna da za ta biyo baya babu laifi, saboda haka mutum sai ya amfani da basirarsa wajen wannan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء
المؤذرون من الأعراب. من كان وإن آيوين نبيهم فرقوا دعاها كران تاسوني مكتاشي أكنكرا تم دسوجيا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وتسيدي من زم الله صلى الله عليه وسلم دوات أن دسك إيماني تاردشي سوسون فهمشي أبن دعاك أنبتا نأمر ميركا الجهادي. Saboda haka suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu, waɗannan alkhairai sun tabbata a gare su, kuma waɗannan su ne marabauta ba wasunsu ba. Allah ya yi musu tanadin aljannatu wanda ƙarƙashinsu ƙoramu suke gudana, za su dawwama a ciki. Wannan shi ne babban rabo. sai Allah kuma yace a wannan aya da ta biyo baya waja almu'azziruna masu bada uzuri sun zo min al'arabi daga wato larabawan kauye liyu'zana lahum domin a ba su izini kan su zauna kada su fita jihadi wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula wadanda suka karyata Allah da manzansa ko suka zauna sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim wadanda suka kafurta daga cikin wadannan masu bada uzuri ko kuma daga cikin wadannan larabawan daji azaba mai radadi za ta same su almu'azziruna abinda ake nufi anan fuska biyu ce ga malaman tafsiri almu'azziruna daga al-i'tizar asali almu'tadhiruna sai aka shafe ta din saboda haka da aka shafe ta din aka yi idgamin sai ya zamanto an samu a sakinai aka yi nakalin wato harakar ta din akan ai sai ita aka samu iltiqa'us sakinai saboda haka sai aka shigar da ta din cikin zal aka yi shadda sai aka ce almu'adhdhiruna asali almu'tadhiruna ne ma'anar su waɗanda suke bada uzuri waɗanda suke bada hanzari abinda ake nufi da al'udhr shine abinda zai kubutar da mutum daga zargi da laifi wato waɗanda suke bada uzuri su zo waɗanda suke bada uzuri anan wanda suka zo suna da hanzari suka ce ai musu hanzari a ba su izini kar su fita to akwai wanda suka zo da suke da uzurin su na gaskiya ne su ne kamar ghifar kabilar su Abu Dhar daga cikin al-arab larabawan kauye waɗanda suke zaune ba a cikin birane ba a waje waɗanda su ne ba su da sanin addini su ne wanda ba su da wayewar zaman duniya akwai kaushin ɗabi'a gare su akwai kaushin hali gare su saboda rashin isasshen ilimi da sanin yadda rayuwa take da kuma rashin sanin addini to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni mutanen Madina kan su fita tare da shi domin yakin Tabuka haka dalika dukkan kabilun da ke kewaye da Madina na daga larabawan kauye su ma wannan umarni ya kai ya zuwa gare su kuma kamar yadda aka samu waɗansu daga cikin mutanen Madina suka zo suka bada uzuri haka aka zo haka ma daga cikin waɗannan kabilun waɗansu suka zo suka bada hanzarin su to daga cikin waɗanda suka bada Allah ta'ala ya bada bayan yayi bayanin munafikan cikin Madina sai kuma yazo yake magana akan al-a'rab to daga cikin al-a'rab dinnan akwai wanda suka zo suka bada hanzari hanzarin su na gaskiya ne su ne kamar kabilar ghifar dinnan kamar yadda yazo a tafsirin Abdullahi dan Abbas da Mujahid magana ta biyu ta malaman tafsiri shine al-mu'azziruna daga at-ta'zir ne daga azzara yu'azziru ta'ziran wato idza takallafa al-udhr wanda yayi takallufin kawo uzuri bayan bashi da uzuri wato masu kawo uzurin ƙarya wato waɗanda za su zo su ce ai musu uzuri alhali ko ba su da wani hanzari saboda haka suka ce wannan ana ishara ne ga irin waɗannan larabawan daji wanda daga cikin su akwai banu Amir jama'ar Amir ibn Tufail daga cikin sahabbai wanda shine akhirus sahabati mauta na ƙarshen sahabbai da ya rasu gabaki ɗaya alal itlaq to kabilar sa banu Amir sun zo sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai mana hanzari kada mu fita domin idan muka fita muna kusa da kabilun larabawan kauye na tsayi kabilun tsayi wanda suke zaune a arewacin saudiya wajen su ha'il da sauransu kabilar tsayi kenan su ne wannan suka ce larabawan kauye na wannan kabilar za su iya kawo hari su kwashe matanmu da 'ya'yanmu da dabbobinmu na kiwo raƙumanmu da awakinmu duk su kwashe su ganima yayin da muka tafi jihadi ya zamanto babu mai kula da wato a mutanen gida da dukiya saboda haka kai mana uzuri kada mu fita hanzarinsu ba na gaskiya ba ne haka zalika banu Asad da Ghatafan duk su ma sun zo sun kawo hanzari bayan ba su da wani uzuri saboda haka uzurinsu na ƙarya ne akan wannan fassarar ita ce Qatada ya tafi akai cewa su alqur'ani yake zargi fassarar Ibn Abbas kuwa tana nufin masu uzuri na gaskiya abinda yake karfafa wannan fassarar shine an kawo su fi a bisa muqabalan waɗanda suka ki bada hanzari suka kafirce ma Allah wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula waɗanda ko suka ƙaryata Allah da manzansa sai suka yi zaman su suna ganin ba a isa ba ma ballantana su ce za su kawo uzuri saboda haka kamar wanda suka kawo uzuri din an ambace su a fuskar yabo ne. To babu ko wanda za a ambace shi a fuskar yabo yayin da ya kawo uzuri sai wanda yake hanzarin sa na gaskiya ne. Saboda haka suka karfafa fassarar Ibn Abbas. Daga cikin malaman tafsiri akwai wanda yace ai wannan babu zai iya daukan duk fuskar biyu domin Al-Qur'ani Balarabi ne. Saboda haka ya zo da irin yalwa ta ma'ana ta harshen Larabci. A zo maka da kalma ɗaya amma mai tarin ma'ana. Saboda haka an yi amfani da ma'anar ne da dukkan fuskoki guda biyu. Ta zo da fuskar masu hanzari na gaskiya sun zo sun ba da hanzarin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutanen ƙauye. Saboda haka masu hanzari na gaskiya an ambace su a fuskar yabo. Masu hanzari na ƙarya su ma sun zo sun ba da hanzarin su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin Larabawan ƙauye. To su waɗannan masu hanzari na ƙarya ƙarshen ayar yayi ishara gare su. Sayusibul ladina kafaru minhum, kafirai daga cikinsu wanda yake wato ba su da hanzari na gaskiya sai na ƙarya, kafirai daga cikinsu azaba mai raɗaɗi za ta hau kansu. Saboda haka ayar ta zo da dukkan ma'anonin guda biyu, cewa sawa'un masu hanzari na gaskiya ko masu kawo uzuri wanda yake ba na gaskiya ba, dukkaninsu ne sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda ku suka ƙaryata Allah da manzansa su sai suka zauna, ba ma su zo sun ba da hanzarin ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗanda suka zo suka bayar da hanzari domin a ba su izini, in sun zo da hanzari na gaskiya ne, to Allah maɗaukakin sarki ya ba su izinin da aka ba su, bayanin su zai zo waɗanda suke an musu izini saboda hanzarin da suke da shi. Idan kuma na ƙarya ne, su ma bayanin su zai zo wanda suka zo suna ba da suna cewa ai musu hanzari bayan bisa ƙarya. Kuma ƙarshen ayar yayi ishara ga abin da ƙarshen su zai kasance, shine azabar Allah mai raɗaɗi. Waɗanda ku suka zauna wato suka zauna suka ƙaryata Allah da manzansa, su ne waɗanda ba su da wani shubha ta uzuri, ba wani abu ne ya sanya suka yi haka ba, illa wato ƙarfin hali, ƙarfin rai akan sabon Allah, jur'a ala Allah, wato masu ganin cewar ba su ba suna da ƙarfin zuciyar da za su saba ma Allah ba tare da sun ji ko gizo a jikinsu ba. Allah ya kiyaye mu da irin wannan hali. To Allah ta'ala ya ce waɗannan waɗanda suka kafirta daga cikinsu daga cikin Larabawan ƙauyen nan, sawa'un masu hanzari na gaskiya ko masu hanzari na ƙarya, ko ma waɗanda suka yi jur'a wato suka yi tsaurin kai ga Allah da manzansa, suka kafirce suna ganin basu isa ba ma a ce su sun zo sun kawo wani uzuri, duk abinda za a yi musu a yi musu. Wannan ya nuna wato irin wato tsaurin kafircinsu. To kafirai daga cikinsu azaba mai raɗaɗi za ta tabbata a gare su. To sannan sai Allah maɗaukakin sarki bayan ya ambaci masu wannan uzuri, sai ya faɗi su wane ne masu uzuri na gaskiya, sawa'un da wanda suka kawo uzurin da wanda ma suka yi tasannu'i, sai bari dai mu je mu nuna cewa muna neman hanzari, bayan a cikin zuciyarsu sun san cewar ƙarya suke yi, to sai Allah ya bayyana su wane ne masu uzuri na gaskiya. Na'am.
In sa'ala du'afa wa la 'ala al-marḍa wa la 'ala alladhīna la yajidūna mā yunfiqūna 'aradun idhā naṣaḥū lillāhi wa rasūlihi mā 'ala al-muḥsinīna min sabīl wallāhu ghafūrun raḥīm. إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الشمع عددا حتى يجدوا ما ينفقون.
الله تعالى يأتي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. باب ليفي أكن الضعفاء. الضعفاء جمع ضعيف، جمع واتو الضعيف ميروني. باب ليفي كما سروني واتو سوني واندسك لا في يو أجكي أما سناد روني، إما سبو لجرمان شكرو كما سوف في، وإما سبو دحلت سو تما سرون ترون ناجي كما رماتا. kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruwaidaka sauqaka bil qawarir ya anjasha ruwaidaka sauqaka bil qawarir ya anjasha ka tafi a hankali tafiyarka fa da kaskon qarau ne wato mata aka manta su da kaskon qarau tangaran wanda ba wuyan aka matsa masa zai fashi wato anjasha wani mai waka ne an ana tafiya akan yi akan sa mai waka sai rinka yi marakuma waka sai ya sa shi nishadi sai su rinka sauri tafiya ce sauri to akwai wani anjasha cikin sahabbai yana marakuma irin wannan wakar sai gudu suke yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin rahmarsa da saukin hali irin nasa yace ya anjasha kai asannu asannu tafiyar ta kafa da tangaran kake tafiya wato mata kenan wanda ya nuna yanda Allah musulunci ya killace mata ya ba su kima to suna da rauni haka dalika yara su ma suna da rauni haka dalika wanda yake lafiyayye ne amma a cikin asalin halittarsa mai rauni ne kamar alal misali makaho ko gurgu makaho wanda yake ba shi da wanda zai jashi ko kuma gurgu din ma duk waɗannan Allah ya ce babu laifi a kansu alharaj anan wajen ai laifi akan zama ba a fita ba babu laifi kan sun zauna ba su fita jihadi ba wala alal marda babu laifi akan marasa lafiya fa'idar maimaita ladin domin a nuna kan cewa su ma akan kansu wani aji ne na daban wanda Allah ya karbi hanzarinsu marasa lafiya shine duk wanda yake mara lafiya kamar alal misali nan waɗansu malamai sun sanya wato makanta da gurgunta da kuma rashin lafiya dukkaninsu an sanya su a cikin sifar wato rashin lafiya wasahin saɓaninsu tunda Allah ta'ala ya ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal marid haraj an bayyana marid daban daga gurgu daga kuma makaho kowanne aji ne su a fuskantar a hada su tare da abdu'afa ya fi dacewa su masu rauni ne tunda suna da ingantacciyar lafiya amma wata gaba ta su sun rasa ta to Allah ya ce babu laifi a kansu su ma wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun haka dalika babu laifi a kan waɗanda yake ba sa samun abin da za su batar wato wajen makami da guziri da abinda za su bar ma iyali da kuma abinda za su yi guzurin tafiya tare da shi domin wanda yake ba shi da ikon abinda zai batar na kuɗi domin ya fita yaƙi wannan yana da uzuri a cikin shari'a wato fuqara'u kenan fakirai waɗanda yake ba su da wato tanadin da zai ba su ikon fita jihadi su ma wannan babu laifi a gare su Allah ya ce ma alal muhsinina min sabil babu laifi babu tafarkin zargi akan masu aikin ihsani wato kamar wannan Allah yana kawo shi ta fuskar dalili domin wato ta meye waɗanda suke masu ihsani masu kyautatawa wajen bin Allah to wani tafarkin zargi za a samu a kansu to amma wannan sai ya zo a uslubi da ya zamanto kamar mathal ake amfani da shi kamar wata karin magana a cikin rayuwar musulmi zaka ga idan mutum yayi bakin kokarin sai ya ce da Allah dan karba ba iya abin da zan iya kenan sai ka ji an ce masa amma alal muhsinina min sabil wani tafarkin zargi za a samu akan wanda ya baki wanda yake yayi ihsani ba dole ai ba dole ne sai kai ba amma kai kokari kai ha kuma kake cewa ka karbi hanzarinka wani laifi za a gani naka akan abin da yake kai ta fuskar ihsani to shine ma'anar wannan ma alal muhsinina min sabil Allah ta'ala yace haraju idza nasahu lillahi wa rasulihi da sharadi idza nasahu lillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha ga Allah da manzansa wato ma'ana yayin da suka zauna ba su fita ba babu laifi a kansu in dai sun yi nufin alkhairi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da nasiha ga Allah da manzansa an nasiha ma'anata iradatul khair nufin alkhairi wato yayin da suka zauna suna nufin Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki addinin Allah suna fatan Allah ya taimaki addinin Allah ba su zauna kuma suna yada jita-jita ba ai kun ji ma sun dawo kun ji ma an fatattake su ai kun ji ma an kakkama su ai kun ji ma an yi kaza yada jita-jita wanda zai karya ƙarfin gwiwar sauran musulmi da suke zaune a cikin gida suna ta addu'a suna fatan annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su dawo suna masu cin nasara addinin Allah ya zamanto madaukaki to su kuma suna kokarin su yada jita-jita to wannan ba su yi nasiha ga Allah da manzansa ba sallallahu alaihi wasallam haka dalika ko kuma su yi wani abu wanda zai sa waɗanda suke da iko su fita su dankofar da su suke fita in suka yi haka sun yi nasiha ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam su ce to kun ga mu ba za mu fita ba muna da uzuri kuma ku nemi wani uzurin da za ku kawo wannan fitar ba ta da alhaidi ba ta da ma'ana at-tasbib kenan wato su dankofar da masu fita su hana su fita wannan rashin nasiha ne ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka nasiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addini nasiha ne ga Allah nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ne ga littafin Allah nasiha ne kuma ga shugabannin musulmi da kuma ga magarin musulmi ma'anan nasiha malamai suke bayani akan wannan nasiha kamar Shehu Abdullahi yayi littafi akan wannan an-nasaih fi ahammi al-masalih wato nasihohi a cikin abin da yake mafi girman maslaha shine addini yayi bayani akan ma'anar wannan hadisi mene ake nufi da nasiha ga Allah me ake nufi ga nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sharadin rashin laifi a gare su tare da suna da uzuri a cikin shari'a shine sun yi nasiha ga Allah da manzon sa saboda kaga wannan ayar ta bayyana mana su waye masu uzuri na gaskiya masu uzuri masu hanzari na gaskiya wanda shari'a ta yi musu uzuri sune wanda wato ba su da iko ba su da kudura saboda rauni raunin jiki shine kamar yadda muka ambata misalan su kamar tsoho da mata da yara ko kuma rauni ta fuskar lafiya rashin lafiya mutum ba zai iya tafiya ba ko kuma rauni na rashin abin hannu tunda dama jihadi ana yi ne da karfin jiki da kuma dukiya to rashin kowane ɗaya daga cikin su zai zamanto uzuri ballantana kuma duk guda biyun su zamanto mutum ya rasa su ba shi da karfin jiki ko ba shi ma da dukiyar amma da yana da karfin jiki to wannan suna da uzuri amma sharadin suna da uzuri ya zamanto sun yi nasiha ga Allah da manzonsa sun zauna da gaskiyar imani ba cewa dama abinda suke nema suna neman wani dan kankanin uzuri ne wanda za su fake da shi ba domin mummunan nufin da suke da shi ga addini ya zamanto ya tabbata a dole ne su zamanto masu fara'aniya ga addinin Allah fara'aniya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki yace ma alal muhsinina min sabil babu tafarkin wato zargi ko tafarkin ruko da laifi ga waɗanda suke sun yi ihsani da aikata wannan wato sune waɗanda suka yi cewa duk waɗanda suka yi nasiha ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ko da ba su fita ba to sun shiga cikin layin al-muhsinun shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a Madina akwai mutane babu wani wadi da kuka bi babu wata hanya da kuka bi face suna tare da ku a wata riwayar face sun yi tarayya da ku a cikin lada sahabbai suka ce wahum bil madinati ya rasulullah kuma suna madina ya rasulullah yace eh suna madina habasahumul udhur uzuri ne ya hana su fita saboda wannan nasiha da suka yi ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sun yi nufin gaskiya shi yasa ake cewa niyyatul mu'min khairun min amalihi domin da ba don wannan uzurin ba da suna nan tare da sauran sahabbai to malamai sun ce hatta masu uzuri gaya cikin nasiha shine su takallufi da uzurin su fita don su daidai abin da za su iya kamar yadda mata suke fita domin su taimaka wajen jihadi ba su yaƙi ba tunda ba fagen su bane amma su taimaka wajen sanya magani ga marasa lafiya da ɗiban ruwa a rinka bama waɗanda suke marasa lafiya mabukata su sha ruwa kamar yadda suke lokacin yaƙin Uhud kamar yadda suke lokacin Ghazwatul Fath su ma sun fita kamar yadda suke lokacin yaƙin Hunain duk ya tabbata matan sahabbai sun fita yaƙi sun yi wannan haka dalika mara lafiya ko makaho idan ya ga zai iya zuwa matsawar da sharadin cewa kai da ya zamanto maimakon shi ya dauki nauyinsa ake dauka ya hana mayaka su je su yaƙi ana kula da shi mutum hudu sun dauke shi saboda shi gurgu ne an rike shi ana tafiya tare da shi ya fitan shi ma dai a sashi a cikin jerin gwanon wanda suka fita jihadi babu hikima a cikin wannan babu hikima a cikin wannan nasiha sa ga Allah da manzansa yayi nufin alkhairin ya zauna a gida yayi sa addu'a wannan ta ishe shi wajen nasiha ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah yace wallahu ghafurur rahim Allah mai tsananin gafara ne mai jin kai ne gafara Allah shine da bai rike su da laifi ba Allah ya Allah bai kama su da laifi ba duk da yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya ce kowa ya fita to sai yace waɗannan su ba su da laifi wannan yana nuna tsananin gafara Allah da ya yafe musu saboda da ya ce zai musu azaba tare da larurar su da wannan zai zama to akwai tsananta a gare su kuma rahimun Allah mai tsananin jin kai ne yanda bai kallafa musu bai wajabta musu fita ba saboda dalilin hanzari wannan jin kai ne na Allah inda Allah madaukakin sarki ya so sai ya gora musu abin da yake mai wahala a gare su wanda yake za su yi shi din amma sai sun sha tsananin matsananciyar wahala to amma Allah mai tsananin jin kai ne ga bayinsa sannan yace wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum haka zalika babu laifi akan waɗanda yake idan suka zo maka domin ka dauke su wato ka ba su abin da za su hau su yi tafiya wato ka dauke su akan dabba ko kuma ka ba su fuffin da za su sa su yi tafiya ko takalmin da za su sa domin su fita tare da kai ya rasulullah wajen jihadi su ma kace qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi sai kace musu ba ni da abin da zan dauke ku akan sa tawallau sai suka juya wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i iya wato idanunsu suna kwarara da hawaye hazanan Allah yajidu ma yunfiqun saboda bakin ciki kan cewa sun rasa abin da za su yi fatar domin su fita su jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gayar wato nasiha kenan ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam gayar nuna azamar su akan fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda wannan abin ya nuna akan hakikanin abin da ke cikin zuciyarsu wanda yake abin da yake fassara abin da ke cikin zuciya shine kwaranyar wato a ido da ruwan hawaye ko kuma motsawar jiki ga tsoron Allah yayin da za ka ga jiki ya kare ya fadi wajen biyayya ga Allah jalla wa ala wanda yake nuna gaskiyar abin da ke cikin zuciya saboda haka wannan halinsu ya nuna gaskiyar nasihar su ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam domin sun zo sun ce ya rasulullah mu ma abamu ba mu da abin da zamu fatar ba mu da dukiyar da zamu hau da zamu samu raƙumin da zamu tafi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba ni da shi suka juya ba yadda za su yi ce kuka cewa ga su da ƙarfi amma ba su da dukiyar da za su fita su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne ake ce musu albakka'un haka yazo ambatonsu yazo a cikin sunna da wajen malaman sira albakka'un min al-ansar mutum bakwai ne daga cikin al-ansar daga cikin mutanen Madina an ambata sunayensu a cikin littattafan sira da littattafan tafsir daga cikin su hadda Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani domin akwai kabilar Bakr banu Bakr daga cikin Muzaina daga cikin su akwai Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani wanda ya ruwaito yana daga cikin wanda suka ruwaito hadithin wulughul kalb idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum riwayar Abu Huraira da riwayar Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani yana daga cikin al-bakka'in waɗannan mutane bakwai daga cikin sahabbai waɗanda suka rasa abinda za su fatar domin su fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam jihadi suka juya baya suna kuka saboda bakin ciki kan cewar ba su samu abinda za su fita jihadi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ala akasin halin waɗanda suke murna farihal mukhallafuna bi maqadihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah waɗannan kuma hazanan Allah yajidu ma yunfiqun suna bakin ciki sun rasa abinda basu samu abinda za su fatar ba a domin taimakon addinin Allah wanda ya nuna ita kanta dukiya tana da ranar ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal malu salih lir rajul salih ma dalla da dukiya kyakkyawa ga mutum wanda yake salihi ga mutum wanda yake na kirki wanda zai amfani da dukiyar wajen yanda Allah yake so to ma dalla da wannan domin yayi tana da ranar ta yayin da mutum yake da karfin da ikon amma idan babu abun hannun wanda yake kuma ibadar dole sai da abun hannu sai ga ya gajiya dole sai ya hakura shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta cewa wannan yana daga cikin falalar Allah da yake ba mu wanda yaso Allah ya ba mu daga cikin falalar sa Allah ya ce innamas sabilu tafarki wato nazargi da kuma dalilin yin ukuba kawai akan waɗanda suke neman izininka ne ya rasulullah wajen zama kan kasu fita jihadi wahum aghniya alhali su mawadata ne wato suna da mallakar abinda suka yi abinda za su yi tanadi su tafi jihadi tare da shi radu bi an yakunu ma alkhawali su sun yadda su kasance tare da waɗanda suke an bar su da zaman gida mata da yara da waɗanda suke wato nakasassu da raunana wa taba Allahu ala qulubihim Allah ya yimki akan zukatan su wato ya rufe zukatan su fahum la ya'lamun saboda haka su ba sa sanin ilimin gaskiya daga Allah Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗanda suke su ne suka cancanci wato a zarge su wato tafarkin zargi ya tabbata akan su as-sabil wato shine dalili da zai sa kai abu da haƙi kamar yanda Allah ta'ala yake cewa fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila yayin da wato matan ku kuka dauki matakan da alqur'ani yace idan sun yi tawaye sun saba muku kuka dauki matakai akan su to fa in ata'anakum idan suka yi biyayya a gare ku famalakum fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila kada ku nemi wani tafarkin zargi ko kama su ko yi musu wani abu wanda yake na wato cutarwa bayan sun riga sun yi biyayya a gare ku shine ma'ana as-sabil din wato as-sabil tafarki wato hujja da dalili na wato kai abu na zargi ko kuma na ukuba akan wanda ya cancance ta to Allah ya ce tafarkin zargi da kuma dalilin yin ukuba kawai ya tabbata ne akan waɗanda suke zuwa su nemi uzuri su nemi izininka ya rasulullah kan su kifi ta jihadi alhali kuwa su mawadata ne wato mawadata ne a jiki mawadata ne da abun hannunsu kuma tare da haka suka zo suna cewar ai musu uzuri su ne kamar yadda aya da ta gabata ta faɗa ista'adhanaka ulu tsauli minhum ma'abuta wadata daga cikinsu suka zo suna neman uzuri suna neman izininka Allah ya sifanta su da cewa dalilin da babu uzuri a gare su shine sun yadda sun amince su zamanto tare da alkhawali waɗanda suke su ne ake bari da zaman gida saboda rauninsu Allah ya ba su iko amma sun wato sun ki amfani da wannan ikon domin bautar Allah saboda haka Allah ta'ala ya musu ukuba akan wannan ita ce mummunan ukuba ita ce fitina a cikin addininsu Allah ya rufe zukatansu ya yimke zukatansu at-tab' shine wato a daura abu a kyautata daure shi asali daga nan ne aka samu wato hatimi da ake idan an yi wasiƙa kasan idan za a aika wasiƙa irin ta da ana sanya seal wato shine hatimi asalin ma'anar seal ba wai stamp yanzu aka ce hatimi mutane sai rinka dan manin stamp da ake bugawa shine hatimi asalin ma'anar hatimi shine wato dauri da wato kowane sarki da irin hatimin sa wanda za a daure a san daurin daga wajen sa ne ba wani ne ya kwance yayin nasa daurin ba wanda ba wanda zai kwance wannan wasiƙar sai wanda ake nufin a kai shi zuwa gare ta wato in aka daure ma'ana babu yadda za a yi wani abu ya shiga ba yadda za a yi wani abu ya fita to waɗanda Allah ya yi haka akan zukatan su sune wanda Allah madaukakin sarki ya daure zukatan yanda wani haske ba zai shiga ciki ba shi yasa sai aka rattaba akan wannan cewa wanda Allah ya musu haka saboda haka ba za su san gaskiya ba a can sai aka ce wa tubi'a ala qulubihim ba a faɗi cewa Allah ne yayin wannan ba aka ce sai aka yi yimki akan zukatansu domin wannan ya nuna munafunci ne na asali dake cikin zukatansu yasa ba su fahimci umarnin Allah yayin da Allah ya ce su yi ba saboda haka suka ki fita wannan ko yayin da bayan sun ki fita suka ki yin nasiha ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam har suka zo suna kawo hanzari na ƙarya kan a basu izini kan su ki fita domin taimakon addinin Allah to shine sai Allah kuma ya ƙara dauda akan daudarsu wato ya yimke akan zukatan ya zamanto ba su da wani sani na alkhairi wato an kamanta su da aka ce fahum la ya'lamun su mutane ne waɗanda suke marasa sani wato an kamanta su da al'ajamawat su ne an kamanta su da wato tumakai da awakai wanda yake ba yadda za a yi su iya sani dabba ba yadda za a yi su iya sani duk irin karatun da ka zaunar da tinkiya ko saniya ko raƙumi ka ce sai ka koya masa ABCD dan yau ya zamanto yana yin alif ba ta sa ba yadda za a yi wannan to Allah ya kamanta su wato tamkar haka suke yayin da Allah ya yimke zukatansu Allah ya kiyashe mu
ta'tabiruna ilaykum idha waja'tum ilayhim qul la ta'tabiruna nu'minu lakum qad nabbana Allahu min aqbalikum wa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahadati
Allah ta'ala ya ce ya'tadiruna ilaykum suna gabatar da hanzari ya zuwa gare ku akan rashin fitarsu idan raja'tum ilayhim idan kuka dawo ya zuwa gare su daga yakin tabuka qul la ta'tadiru ce ne musu ya rasulullah la ta'tadiru kada ku kawo wani hanzarin ƙarya kada ku kawo shi lan nu'mina lakum ba za mu taba bada gaskiya da ku ba za mu taba gaskata ku ba al-iman yayi ta'adda da lam da ba da ma'anar at-tasdiq kamar yanda ya gabata wajen yu'minu lil mu'minina ay yusaddiqul mu'minina yana gaskata mu'minai lan nu'mina lakum ay lan nusaddiqakum ba za mu gaskata ku ba wato abin da yasa ba za mu gaskata ku ba shine abin da yasa kada muka ce kada ku gawo hanzari shine ba za mu gaskata ku ba saboda haka in ma kun ka me hanzari me yake sa yake kawo hanzari dan a gaskata shi a karbi hanzarin nasa to amma kun kawo ba za mu gaskata ku ba me yasa ba za mu gaskata ku ba qad nabba'ana Allahu min akhbarikum Allah kin ya riga ya ba mu labaru ya riga ya gaya mana daga labarurrukan ku Allah ya gaya mana daga labarurrukan ku shine ga sunan ayoyin duk sun fada irin abinda suka kulla na suka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam irin farin cikin da suke yi irin cewa kada a afka musu kada a sa musu afka cikin fitina ba za su iya hakuri ba da ganin mata jajaye wanda yake kuma duk ƙarya suke yi duk irin waɗannan abubuwan Allah ya riga ya gaya mana saboda haka in ma kun zo kun faɗi hanzarinku na ku za mu karɓa ku abinda Allah ya riga ya gaya mana na haƙiƙanin sharrinku da fasadin da ke tare da ku wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu kuma da sannu Allah zai ga aikinku manzan sama sai ga aikinku summa turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada sannan a mayar da ku ya zuwa ga masanin fake masanin gaibu abinda ya buya wash-shahada da abinda yake bayyane fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya ba ku labari da abinda ku kasance kuna aikatawa wato da ma'ana wannan jumlar da Allah madaukakin sarki yake cewar da sannu Allah zai ga aikinku wato yayin da kuke cewa kuna son Allah kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan abinda suke faɗa kenan in sun kawo uzuri ya kamata ku karbi hanzarin mu da gaske muke muna son Allah muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai gani inda gaske kuke yi fil mustaqbal wannan bude kofar tuba ne a gare su cewa tare da wannan abin da kuka yi to Allah zai ga aikin ku saboda haka mai gaskiya daga cikin ku mai nadamar gaskiya daga cikin ku Allah zai gani zai ga aikin sa dan Allah sallallahu alaihi wasallam ma zai gani sannan karewa ma za a mayar da ku ya zuwa ga wajen Allah kuma maimakon a ce wasaturadduna ilaihi sai aka ce thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada sai aka ambace shi da wannan sifata sa sallallahu alaihi wasallam za a mayar da ku ya zuwa ga masanin gaibu da masanin abin da yake bayyane wato wanda ba ku koyo masa komai ba saboda haka domin wannan ya sanya su su ji tsoron Allah domin kamar yanda muke ambato kamar yanda muka fada sanin sifar Allah ta ilimi yana wajabta ma bawa yayi muraqabar Allah ya rinka kiwon Allah idan ya san cewar Allah ya san komai ya san abin da yake ya san abin da yake ya buye da abin da yake a bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai Allah madaukakin sarki ya ba ku labari da abin da ku kasance kuna aikatawa wato ya muku sakayya domin shine abin wanda yake hange da abin da yake koya a cikin zukatanku na ha'inci da ƙarya da sabawar alƙawari to idan da gaske kuke yi Allah madaukakin sarki zai gani kuma manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi zai gani saboda haka a cikin wannan akwai kwadaitarwa na tuba ga wanda yake komai girman laifinsa ko da munafinci ne ana kwadaitar da shi kan ya tuba domin gashi an ce idan har ya tuba ya aiki nagari to Allah zai gani kuma sai ya masa kyakkyawar sakayya domin Allah ba azzalimi bane kuma Allah yana mai jin kai ne haka zalika akwai kwadaitarwa kan ayi ikhlasi kan cewar aikin Allah ake yi ma kuma Allah zai gani ranar alkiyama Allah zai gani kuma Allah zai nuna ma manzansa sallallahu alaihi wasallam a ranar da ake mayar da kowa da kowa ya zuwa ga Allah masanin gaibu da fake na'am
ya'lifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu 'anhum fa'ridu 'anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun ya'lifuna lakum litardaw 'anhum fa in tardaw 'anhum fa inna allaha la yarda 'anil qawmi al fasiqin
Allah ta'ala yace sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhi za su rinka rantsuwa da Allah a gare ku idan qalabtum ilayhim idan kuka dawo kuka koma ya zuwa gare su daga Tabuk kan cewa suna da uzuri litu'ridu anhum za su yi wannan rantsuwa din ne a gare ku litu'ridu anhum domin ku kawar da kai daga gare su wato kada ku zarge su kada ku kwabe su akan rashin fitar su da suke Allah yace fa'aridu anhum ku rabu da su ku kau da kai daga gare su kada ku kwabe su din ku kyale su innahum rijis domin su hakika dauda ne najasa ne wa ma'awahum jahannam makoman su wutar jahannama jaza'an bima kanu yaksibun a matsayin jahannama ce makoman su saboda sakamako da abin da suka kasance suna aikatawa na munafunci an ce wannan ayar ita ce farkon abin da ya sauka a cikin kissar ta yakin Tabuk dan Allah ya gaya musu kan tun Allah ya gaya mu'mini tun kafin su koma Allah ya gaya mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu mu'mini wato idan kun koma munafukai za su zo suna rantsuwa da Allah a gare ku domin ku karbi hanzarin su domin ku kauda kai kada ku rinka aibata su ku rinka zargin su to ku kauda kai daga gare su ku rabu da su din kada ku yi musu haka domin su ba su cancanci ma a nuna damuwa da su ba da bacin rai a gare su domin su dauda ne shi yasa fa Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka bada hanzarin su kowa ya zo cikin wayannan munafikan ya karbi hanzarin sa shikenan sai ya ce Allah ya san Allah shine mafi sani kashi ka tafi ya karbi hanzarin sa ya ci gaba da mu'amala da su da sauran su waɗanda ku suka yi gaskiya suka Abu Ibn Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan sun yi gaskiya ku tashi ku je sai Allah ya hukunci akan ku sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da su mu'amalar da take nuna musu kan cewa abin da suka yi ba daidai bane aka kaurace musu ba a yi musu magana Ka'ab ya ce sai ya zo masallaci ya yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya duba ya gani ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kalle shi ba sai idan ya tashi yana sallah sai ya dan kai satar gani ya gani sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe yana kallon sa yayin da yake sallah daga ya juyo sai Annabi ya kauda kai sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana kallon harshensa ya gani ko ma bakinsa ya motsa da cewa wa alaikumus salam ya ji ban shiru har ya samu Abu Qatada ya yi Abu Qatada sallama Abu Qatada yake amsawa ya sake masa sallama kuma Abu Qatada yana daga cikin mafiya kusancin mutane da gare shi ga dangantaka cewa duk ansarai ne sannan kuma ga abokantaka yace Abu Qatada ya hau kan soro yace ka san ina san Allah ina san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahu wa rasuluhu a'lam karewa bakin ciki kenan yace Allah da manzon sa sune suka sani kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ban sani Allahu wa rasuluhu a'lam yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana cikin wannan kuma sai ga kabiri yana kwadayi gare shi sarkin Hassan ya turo yace naji mutumin naka ya watsar da kai kai ba a matsayin wanda za a watsar da shi bane ka zo mu mai da kai daidai da mu a cikin dukiyar mu da abin da muka samu muke da shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musibar har ta kai haka sai ya dauki wasiƙa ya je jefa ta a cikin tanderu ya kona ta sai da suke kwana 50 haka to waɗannan saboda suna da rabo amma waɗancan ku da yake konannu konannu ne a cikin munafunci sai Allah ya ce innahum rijis su dauda ne saboda haka mutun ya guji istidraji yaga yana taima Allah sabo amma kuma Allah sai bashi yake yana da matsayi wajen mutane ana ganin girman sa ana Allah ya kuma duk abin da yake so na dukiya Allah ya raba ya bashi kuma gashi kuma ba tsakanin sa da Allah sai ta waye sai sharri yake ma addinin Allah sai zuwon kasa yake ma addinin Allah amma yana ganin kamar ya sha to Allah ya kyale shi ne kuma Allah zai masa kamun kamun kazar ku lokaci zai zo da Allah zai kama shi sakin talala ne Allah ya masa domin waɗannan abin da yasa Allah ya kyale su haka baya musu jarabawar gan ko su dawo innahum rijis saboda su dauda ne su kazanta ne ai babu tafarki da zaka bi na wato tsarkake su dan haka babu ma bukatar ma ku ce za ku aibata su ku ce dan me za ku yi haka ku ta fada da ku nuna bakin ciki akan su ai wanda yake suke ji ne suke da asalin imani su ne wannan abin zai amfane su to Allah ta'ala yace wa ma'awahum jahannam makoman su wutar jahannama sakamako da abinda suka aikata abinda suka sanje suna aikatawa na munafinci yayin da aka ce musu su kauda kai daga munafikai wanda suka zauna suka ki fita to sai kuma munafikai suka ga to bari su ga yadda za su yi su nemi duk ta wata hanya da za a yadda da su mana ta hanyar rantsuwa da sauransu shine sai Allah ya bada labarin wannan ayar ya faɗa a cikin wannan ayar yace yahlifuna lakum litardaw ankum suna rantsuwa a gare ku domin ku yarda da su wato domin ku ci gaba da soyayya da alaka domin yayin da suka ga mu'mini sun kauda kai daga gare su sun daina wata wato mu'amalar aminci tsakaninsu duk da yake ba su kai ya zuwa ga aibata su ba da zagin su da sauransu sun kauda kai kawai da su to sai kuma suke kokarin su janyo hankalinsu kan abin ya kai har ya zuwa ga wato almawadda su so su Allah ta'ala ya ce fa in tardaw anhum idan kun yarda da su fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin to lalle Allah baya yarda da mutane waɗanda suke fasikai wato baya yarda da mutane waɗanda suke sun fita daga da'ar Allah sun shiga zuwa ga kafirci dan haka ba su cancanci Allah madaukaki ba su cancanci ku ku yarda da su ba domin daga cikin halin mu'minai abinda imani yake hukuntawa a kansa shine al-hubbu lillah al-hubbu fillahi wal-bughd fihi kai so dan Allah kai ki dan Allah ka so mutun saboda Allah to wanda yake kin Allah kai kuma ka so shi ka ki Allah kenan dan me ka so shi dan abun duniya amma yayin da yake ka ki shi saboda yake Allah to kai aiki da imani to shi yasa sai Allah ya ce idan ku kun yarda da su to Allah ba ya yarda da mutane fasikai to tunda ku Allah ba ya yarda da mutane fasikai idan dai har ku na Allah ne to kuma kada ku yarda da su wato abin da yasa aka ce ba a ce kenan fa inna Allah la yarda Allah bai ce fa inna Allah la yarda fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anhum Allah bai faɗa haka ba kaga ai za a ce wannan ai ikhtisari ne fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anhum a'a alqur'ani yafi nan wajen fasaha sai ce fa inna Allah la yarda anil qaumi fa in tardaw anhum in kun yarda da su fa inna Allah la yarda anil qaumi fasikin Allah baya yarda da mutane fasikai a cikin wannan domin ai bayanin kan cewar illar da yasa Allah baya yarda da su ba saboda fasikancin su saboda haka wannan ya hau kan kowane fasiki domin kuma ta zamanto ka'ida ce da za ku dauke ta a cikin addini cewa Allah baya yarda da fasikanci da fasikai saboda haka duk wani nau'i na fasikanci kenan duk mai san Allah ya yarda da shi to ya kubuta daga gare shi kuma da ishara ga cewa illar rashin yardar Allah gare su shine fasikancin nasu da kuma hukunci akan su da alfusu saboda haka fuska uku wannan abin da yasa aka ambace shi kenan ba a kawo zamiri ba. Fuska ta farko ai hukunci akan su da fasikanci. Fuska ta biyu a bayyana hukuncin Allah dangane da dukkan wanda ya sifanta da sifar fasikanci cewa Allah baya yarda da shi. Fuska ta uku a bayyana cewa dalilin rashin yardar Allah a gare su illar shine fasikanci. Dan haka duk wanda ya sifantu da wannan sifa ya cancance ta. Abinda ake nema, abinda ake nufi a cikin wannan ayar shine hani ga yarda da fasikai. Dan haka wanda kasancewar ya sifantu da sifar munafunci ga addinin Allah, to kai kuma kada ka yarda da shi, kada ka nuna aminci da shi, domin in kai haka za ka janyo ma kanka fushin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace farkon abin da ya shiga na nakasu ga bani Isra'il shine za su ga mutum yana cikin saban Allah, sai su ce masa wani ka ji tsoron Allah, ka daina saba ma Allah, wannan abin da kake yi Allah baya so. Ba zai ji ba in sun masa wa'azin, to amma kashe gari in suka ganshi akan wannan ba za su nuna bacin rai ba. Wannan ci gaba da saban nasa da ya ci gaba da shi ba zai hana su zamanto abokan zamansa ba, abokan hirarsa, abokan shan abokan shan abin sha tare da shi. To yayin da suka yi haka, sai Allah ya bugi zukatan junansu da sashi, suka rinka gaba da juna, ya tsine musu a harshen Annabi Dawud, ya tsine musu a harshen Annabi Isa. Haka wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi, ya har ya janye har ya karanta wannan ayar, lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa bin maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bisa ma kanu yaf'alu. Sun kasance ba sa hanuwa daga munkarin da ake hana su, in kuma sun yi umarni da a bar munkari din, wannan ba zai hana su ba su ci gaba da hulɗa da wanda yake munkarin, wato wanda ya nuna kan cewa addini ya zamanto ba komai ba a wajen su. Addini ya zamanto ba komai ba, dan mutum baya addini wannan ba zai hana a ci gaba da hulɗa da shi ba. Yana zagin addini, yana yi addini maƙarƙashiya, amma wannan ba zai hana a yi hulɗa tare da shi ba, a zauna a yi mitin tare da shi, a kai masa ziyara, in yi rashin lafiya a je a ziyarce shi saboda ana gani yana da abin hannunsa. In ma ya mutu har a ce za a je a yi masa jana'iza saboda ana gani yana da abin hannunsa, tare da cewar ya bayyana gaba da addinin Allah. To wannan ya nuna cewar wato addinin ba komai bane a wajen masu addini kenan. To wannan ayar, kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa, tana da muhimmanci akan hukuncin waɗanda suka yi tawaye ga Allah, suke tawaye ga addinin Allah, kan idan an yi musu wa'azi zuciyarsu ta bayyana ƙeƙasa akan rashin komowa gabin Allah, to kuma wajibi ne a ƙaurace musu, sai dai ƙauracewa kowace da gwargwadonta. Akwai wanda za a ƙaurace masa saboda ƙauracewar za ta yi amfani, akwai wanda ƙauracewar ba za ta yi amfani a gare shi ba, saboda haka sai dai a bi wani uslubin daban ba na ƙauracewa ba. Amma kada a taɓa nuna yarda ga wanda yake ya bayyana gaba da Allah, gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gaba da addinin Allah, kuma wannan bai sa shi ya ji wani wato alamar tuba ko kyamar abin da yake yi ba. Yayin da aka nuna an yarda da shi, an amince da shi, to tamkar an nuna ba a kyamarsa kenan, ba a kyamar fasikancin da yake yi. Wanda kuwa ya nuna ba a kyamar fasikanci, to wannan ya shiga fada da Allah jalla wa ala. Allah ya kiyashe mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا عذاهما اللهم بارك لنا في مدنا وسعينا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وسع علينا الأرزاق وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا يا ربنا من الشاكرين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.